Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da shamita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu rarrumu assalamu alaikum barkamu da yau safiyar Laraba 11 ga watan October shekarar 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
An rufe rumfunan zabe a Liberia bayan da masu kada kuri'a suka yi zabi tsakanin yan takara 20. Jagoran yan adawan kasar Kenya Raila Odinga ya bayyana dalilansa na janyewa daga zaben da za a yi a zagaye na biyu. Ana sa ran nan da wasu kwanaki masu zuwa shugaba Donald Trump zai ayyana shirin sa na sabunta matsayin da aka cimma da Iran akan shirin ta na nukiliya.
Kanin labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin sojan Najeriya baki daya. Ko menene tasirin ganawar?
Lalle yana da tasiri ga zaman lafiya na kasa. Kowa ya san abin da kasar nan ke ciki yanzu. Gashin hankali fitine-fitine da dai sauransu.
Gwamnatin jihar Niger da gidauniyar Bill and Melinda Gates ta Amurka sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya inda
gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su rika gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Niger.
Haka kuma za ku ji hukumomi a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin kafa wasu sabbin kotuna a fadin kasar don magance tsaikon da ake samu a fannin shari'a. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An rufe rumfunan zabe a Liberia inda masu kada kuri'a jiya Talata suka jefa kuri'unsu domin zaben shugaban kasa, zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda ake sa ran za a mika ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokradiyya kasar wacce ke yammacin Afirka. Masu kada kuri'a da yawansu ya kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugaban kasar Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugaban kasa a nahiyar Afirka, wacce kuma ta taba samun lambar yabo ta zaman lafiya. Sirleaf bata takara a zaben ne saboda ta kammala wa'adinta na biyu na shekaru 6-6 kamar da kundin tsarin mulkin kasar ta Liberia ya tanada, nan da makonni 2 da ake sa ran fitar da sakamakon zaben. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kwatanta zaben a matsayin wanda ta ce ya kai wani muhimmin mataki da za a mika mulki daga wata zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana. Lura da cewa 'yan takara 20 ne ke neman kujerar shugaban kasar. Masu bashin baki sun yi amanna cewa zai yi wuya a samu wanda zai lashe kashi 50 na yawan kuri'un, wanda hakan zai tilasta zuwa zagaye na biyu. Daga cikin 'yan takarar da ke neman maye gurbin shugaba Sirleaf akwai mataimakinta Joseph Boakai da fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah da shugaban 'yan adawa Charles Bromskin da kuma wani tsohon jami'in kamfanin Coca-Cola Alexander Cummings, yayin da mace ɗaya tilo ke neman kujerar shugaban kasar.
Jagoran 'yan adawa kasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu. Odinga ya bayyana a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayar ce bayan wata tattaunawa da suka yi dangane da zaben, lura da irin bukatun 'yan kasar ta Kenya da yankin da kuma duniya baki ɗaya. Ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyarsu ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga wannan wata na Oktoba. Ranar 8 ga watan Agusta kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben wanda shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe bayan da kotun ta gano cewa hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai. Shi dai Odinga ya sha yin barazana cewa zai kaurace wa zaben idan har ba a sauya wasu jami'an hukumar zaben kasar ba waɗanda ya zarga da tafka magudi. Ya kuma nema a sauya kayayyakin aikin wasu cibiyoyin zaben, inda ajiya Talata ya yi ikirarin cewa babu wata alama da ta nuna cewa hukumar zaben na shirin aiwatar da waɗannan sauye-sauye.
Babban hafsan rundunar sojin Amurka ya ce ya zama dole dakarunsu su tattara hankulansu wuri guda domin tasowar buƙatar gaggawa kwana guda bayan da sakataren tsaron Amurka ya faɗa wa dakarun cewa su zauna cikin shirin kota kwana, ko da ta kama a ɗauki matakin soji kenan akan Koriya ta Arewa. yayin da ke jawabi a jiya Talata a babban taron sojin kasar da ake na shekara-shekara wanda ake wa lakabi da AUSA a takeice. General Mark Milley ya ce ƙara kimtsa yanayin shirin sojin kasar shine abin da fannin da yake kula da shi zai fi mai da hankali akai. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar dakarun Amurka su ci gaba da ƙaruwa da kuma samar da wata cibiyar horarwa ta zamani tare da inganta fannonin fasaha musamman ma a fannin rumbun adana bayanai da kwatanta yanayi na yaƙi da kuma inganta fannin mutum-mutumi mai sarrafa kansa wato robot. Ya kuma yi kira ga majalisar dokokin Amurka da ta amince da kasafin kuɗin da ke gabanta domin dakarun ƙasar su mai da hankalinsu kan bunƙasa da rundunonin sojin ƙasar. Waɗannan kalamai na Milley na zuwa ne kwana guda bayan da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce dangantakar da ke tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa za ta ta'allaka ne ta fuskar diplomasiya. Amma ya ƙara da cewa ya zama dole dakarun Amurka su zauna cikin shiri ko da al'amura za su rincaɓe.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran nan da wasu kwanaki masu zuwa shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana shirinsa na kin sabunta yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran da aka kulla a shekara ta 2015. Shugaba Trump ya bayo majalisar dokokin kasar kwanaki 60 yanke shawara kan ko za a sake kakaba takunkumi akan hukumomin tayarar ko a'a. Bisa tsarin doka a ranar 15 ga watan Oktoba, shugaba Trump ya kamata ya yanke shawara kan wannan al'amari. Amma majiyoyi a fadar White House sun ce mai yiwuwa shawarar da zai yanke ta zo gadan-gadan. A babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan da ya gabata, Trump ya nuna alamu a jawabinsa cewa matsayin da aka cimma da Iran ita ce yarjejeniya mafi muni da Amurka ta taɓa kullawa. Sai dai kin sabunta yarjejeniyar ba zai soke matsayin da aka cimma ba, wacce Iran ta yi tsakaninta da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya kan dakatar da shirinta na nukiliya. Haka kuma ba yana nufin za a maido da tsaffin takunkumin da Amurka ta sake kakaba mata bane, amma dai ƙwararru da dama na ganin kin sabunta matsayar zai haifar da maido da takunkumin soke yarjejeniyar.
Shugabannin yankin Catalonia masu tsaurin ra'ayin aware sun yi kememe sun ayyana yankin a matsayin mai cin gashin kansa, amma kuma sun ce ba za su fara aiwatar da shirin ɓallewar tasu ba domin suna so su ba da kofar tattaunawa da gwamnatin Spain. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin yankin na Catalonia, shugaban majalisar Carles Puigdemont ya yi kira ga kuma Madrid da su shiga tattaunawar, inda ya ƙara da cewa yankin ya cancanci samun 'yancin gashin kansa. Wani kakakin gwamnatin Spain ta Prime Minister Mariano Rajoy ya ce gwamnatin ta yi wancakali da ayyana ɓallewar da yankin daga ƙasar. Kakakin ya ƙara da cewa ai babu batun tattaunawa kuma tunda shugabannin yankin na Catalonia sun riga sun ce sun ɓalle. A daren jiya Talata, Puigdemont ya ƙara tabbatarwa da 'yan majalisar dokokin yankin cewa yankin Catalonia zai bi tafarki ko kuma tsarin mulkin jamhuriya ne.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin shirin dinar sojan kasar a fadarsa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shugaba Muhammadu Buhari ya dai gana da manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya baki daya a fadarsa ta Aso Rock da ke nan Abuja. Ganawar wacce suka shafe sa'o'i hudu suna yin ta cikin sirri, ba gayawa 'yan jaridu makasudinta ba ko kuma abin da aka tattauna. Masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin koma akan mai aka tattauna. Irin wannan ganawa na da tasiri ga sha'anin tsaron Najeriya.
Shugaban kasa ko shugaban kasa ne, duk lafiya da zaman lafiya ta kasa na a hannunsa suke. To wasu kasashen kusan kowane mako ai kafin shugaban kasa ya yi komi sai ya samu bayani jami'an tsaro daga kowane fanni su zo su ba shi labari ga abin da kasa ke ciki, ga inda suke jin ta nufa. Abu ne da ya kamata duk mako sai ya yi wannan muhawara. Lalle yana da tasiri ga zaman lafiya na kasa. Kowa ya san abin da kasan nan ke ciki yanzu. Hankali fitine-fitine da dai sauransu. Ai zai zama ma abin tsoro ne a ce shugaban kasa baya neman bayani kuma a wajen mutane. mutanen ne ya kira su su ba shi bayani me suke yi akai da dai sauran.
Koda baya ga manyan hafsoshin sojin Najeriya, ganawar ta kuma kunshi soyayyar jinar na ƴan sandan Najeriya wanda DIG Jashak Habila ya wakilce shi da manyan daraktocin hukumomin tsaro na SSS da NIA da kuma mai bada shawara na musamman kan sha'anin tsaro ga shugaban kasa. Aliko Yar Rashid Harun, tsohon Hafsa ne a rundunar tsaron Najeriya.
Akwai matsalan wannan IPOB din nan wato wanda suke neman ƴancin a yankin Biafra. Na biyu in ka duba kuma akwai garkuwa da mutane. Kuma na uku ina tsammanin cewa saboda daga nan zuwa wata 6 zuwa wata 7 za a soma campaign. To ina ganin ya kamata duk wani abun da za a yi ya kamata kasa ta ba da muhimmanci a al'amuran tsaro.
Masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa yace irin wannan ganawa harkar tsaro ba wani sabon abu ne ba.
Ba wani sabon abu bane irin waɗannan abubuwa faru domin shi shugaban kasa zuwa lokaci ya kira waɗannan jami'an tsaro ya tattauna da su su zauna su ga irin nasarori da aka samu yadda ake samun matsaloli da sauransu. Na biyu kuma irin waɗannan abubuwa suka faru ne yau akwai wasu abubuwa da ke dinga da sauransu ne wa da gwamnati su ta yi. Irin waɗannan abubuwa ba wani abu bane sabo.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah.
A gaida Hassan Maina Kaina. Gidauniya attajirin na ƙasar Amurka Bill and Melinda Gates za ta taimaka wa jihar Neja wajen bunƙasa kiwon lafiya matakin farko a jihar. Ga Mustapha Nasir Batsari daga Mina da ƙarin bayani.
Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta ƙasar Amurka ta ce za ta taimaka wa jihar Neja akan harkokin bunƙasa kiwon lafiya a matakin farko a jihar. A ƙarƙashin wannan shiri dai gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su riƙa gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Neja. Gidauniyar ta Bill and Melinda Gates ta ce ta damu da ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma kiwon lafiyar jama'a. A saboda haka ne ma shugaban gidauniyar Dr. Chris Elias ya ce a wannan karon suka ɗauki ɓangaren kiwon lafiya matakin farko a jihar Niger.
So today marks an important step in this journey and we're privileged to be signing this memorandum of understanding with Niger State. By focusing on the tough issue of developing strong and sustainable primary healthcare system, this MOU will be game-changing for the health of the people of Niger State and we're thrilled.
Ya ce abu mai mahimmanci a yau a wannan kullayar jejeniya da jihar Niger shine domin tunkarar ɓangaren kula da lafiya a matakin farko a jihar Niger. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wa al'ummar jihar Niger wajen inganta lafiyarsu. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske akan abin da za su gudanar a ƙarƙashin wannan shiri da gidauniyar ta Bill and Melinda Gates.
Za su zo su taimaka mana wajen koyar da ma'aikatan ƙananan asibiti a cikin abubuwan da muka lura shi ko da kayi gyaran asibiti in babu ma'aikaci shirme ne. To kuma shi koyar da ma'aikatan asibiti akwai kashe kuɗi sosai, saboda haka sun zo a wannan tsarin. Ina ganin a shekaran farko za mu ba da kashi 20 su ba da ragowa, sannan shekara na biyu za mu ba kashi 30 haka za a yi har abin shiga hannun gwamnati gaba daya.
Ba da dukkan kudin da aka ware za a
kashe. Eh, kudin ya danganta saboda domin hawa-hawa ne. Da kudin da ya kamata mu kashe na mutum ko 3,000 ne muka ga yayi muka cewa mu fara ko da 500. Ko da mutum 500 muka samu aka koya musu aiki an samu wani abu, saboda haka muka rage yawan kudin. Amma dai a ƙarshe za mu samu ma'aikata na asibiti masu kyau Allah ya yarda.
Daga bisani dai tawagar Turawan tare da ministan lafiya na Najeriya Professor Isaac Adewale da ma tawagar gwamnan jihar Niger sun isa ƙauyen Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Muya inda aka samu ɓarkewar cutar zazzabin lansa a kwanakin baya domin buɗe wani sabon asibiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. To daga Najeriya kuma sai makwabci ta jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bayyana shirin kafa sabbin kotuna don magance matsalar da ake fuskanta a fannin shari'a. Ga wakilin murya Amurka Sulaiman Barma da ƙarin bayani. Samar da kotunan ɗaukar ƙara a kowanne daga cikin manyan biranen jihohi takwas na ƙasar nan tare da soke zaman taron shekara-shekara da ake kira Kurdasis, wanda a can baya irin waɗannan kotuna ke gudanarwa na daga cikin matakan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin ɗauka da zummar magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin shari'ar ƙasar. Abinda Nasiru Saidu na ƙungiyar Voix des Sans Voix ya yaba da shi.
Kowa ya sani yau ƙasarmu akwai koke-koke na talakawa dangance da wani bi za ka ta yi nesa kamin ka samu biyan bukata na shari'a, abinda ya shahi takardu, abinda ya shahi wasu kankara da wasu abubuwa. To idan yau gwamnati ya ɗauki niyyar cewa za a kafa waɗannan manya-manyan mashara'anta cikin jihohi, abu ne wanda talakawa za su karɓa da hannu biyu.
Domin ƙara kusantar da kotuna da mazauna karkara, gwamnatin ta ƙuduri aniyar buɗe mashara'antu a da'irorin da ake kira communal rural.
To ai cilas ne cikin yanayi na demokarasi da decentralization a ce an gurgusar da shari'a ga waɗanda aka yi ma'aita. Yau idan juji na iya zuwa ya cikin kominiyar shari'a ko ya kai wasu takardu a yi ma mutane, to ka gani ba sai talaka ya yi doguwar tahiya ba ko ya sha wata doguwar wahala kamin ya samu biyan bukata na shari'a. Wannan abubuwa suna cikin abubuwan da zamani ya tanada na a gurgusar da duk wani aiki na bariki wanda aka iya da aka samu cikin birni a gurgusa ma talaka shi kusa gare shi.
Dan majalisar dokokin ƙasa shi tumamman wanne ya bayyana gamsuwa da shirin gwamnatin ya shawarci hukumomi su ɗauki matakan amfani da na'urorin zamani a ayyukan bada takardu irin su takardar haihuwa a ɗaukacin kotunan ƙasar ta Nijar.
Ko hawan mota, in ka hawo mota ai kuɗi ne ka kashewa, ka buro iyalinka baka san yadda ka buro su. Amma idan ya zama to abin yana kowa gidanka, to alhamdulillah muna fata Allah tabbatar da alheri ya zama to wannan abin an bi shi sau da ƙafa an yi shi. Ya kamata justice din ya zama to a ba su kayan da za su yi informatize. Misali ni yanzu an aihe ni a garin Agadas, in ina son nationality a ce mun sai na kuma na sai Agadas. Amma an aka yi informatize tunda akwai muwayan technique na zamani.
Zuba ido akan yadda za a gudanar da harkokin shari'a a garuruwan da za a bude wa sabbin mashara'antu wani bangare ne na jerin abubuwan da ya kamata mahukunta su dage a kansu ta yadda za a cimma gurin da aka sa gaba, in ji yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulemu Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin me yasa hukumar zaɓe a Najeriya aina ta dakatar da kiranyen Sanata Dino Malai, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A baya-bayan ne wata babbar kotun tarayya a Abuja ta amincewa hukumar zaɓe INEC a Najeriya ta ci gaba da shirin kiranyen da ake son yi wa Sanata Dino Malai daga jihar Kogi. Kwatsam kuma kwanan nan muka ji cewa ai hukumar zaɓen ta dakatar da shirin domin ta kasa bashi hannu da hannu takardun da kotu ta ce a bashi, duk da cewa jami'an hukumar sun yi ido huɗu da shi amma ya ƙi karɓan waɗannan takardu. Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana kan haka.
Lamarin kiranye ga Sanata Dino Malai yana sauya sabon salo don ƙa'idojin shari'a da kuma yadda ɗan majalisa ya ɗaukaka ƙara da rashin nasarar damƙa masa buhuna hudu na Ghana Must Go ɗauke da sa hannun duk masu son a cire shi daga majalisar. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce cika umarnin kotu ne ya jinkirta ɗaukar matakin. Aliyu Bello shine kakakin hukumar zaben.
Kwanakin baya a kotun babbar kotu a nan Abuja da ta ba hukumar zaɓe umarnin ci gaba da yin wannan ƙorar kiranye, amma fa bisa sharaɗin sai an damƙa wa shi mai girma Sanata Dino Malai dukkan takardun ƙorar da aka samu daga mazaɓarsa. Dukkan jerin gwanan sunayen waɗanda suke so a yi masa kiranyen nan shi ma sai an yi kwafi an bashi. To hukumar zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta ta yi kwafi-kwafi na dukkan sunayen waɗanda suke son a masa kiranyen nan tsakanin gida da ofis. Hukumar zaɓe ta yi aƙalla sau shida bata cimma nasarar damƙawa shi Sanata Dino Malai waɗannan takardu ba. Ta garzaya kun kotun da ta bata wannan umarni, yala Allah ko kotu na ta iya canza wannan hukunci. Abin da kotu ta faɗa hukumar zaɓe shi ne ya tabbata hukunci lokaci ya rage hukumar zabe ta gabatar da wannan aiki. To amma tsakankani shi kuma Sanata Dina Melaye ya daukaka kara. Kaga ashe idan hukumar zabe bata samu nasarar danka masa takardun nan ba, sannan ga kuma can kara a gaban wata babbar kotu. Ba yadda za a yi hukumar zabe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta bada hukunci. Wannan shine al'amarin da ake ciki.
Dino Melaye ya daura alakin neman korarsa daga majalisar kan rashin jituwa da gwamnatin jihar ta Kogi Yahaya Bello. Melaye ya sha bugun kirjin yana da goyon bayan jama'a.
Ba inda ban bi Buhari ba a kasar nan. Campaign ja'a zuwa ja'a gashi ina da fara ina takara. Zabe na da Buhari a rana ɗaya za a yi. Amma na burnawa campaign din na ringa yawo ja'a zuwa ja'a da Buhari. Babu wanda ya zage Jonathan a kasar nan kamar yadda na zage shi. Har neman kashe ni ma suka yi. Sun arbi mota na arbi aka yi sosai sosai. Allah ya kiyaye dai da ragon.
Dino ana cewa kuna biyo Buhari ne saboda ku shiga rigarsa a zabe ku yi farin jini ba wai saboda ɗabi'un ku irin na Buhari ba.
To ai kuma ni tun lokacin da Buhari ma yana takara ba baya ci ni ina nan na takarar na ci. Buhari baban mu ne mun yarda da shi kuma alayen shi ni particularly ina son alayen shi kuma ba zan yarda da Buhari ba.
Na tambayi lauya mai zaman kansa barista Modibbo Bakari shin menene ka'idar mika irin waɗannan takardu ne ga waɗanda aka ce a danka musu?
To kasan idan abu ya shafi haƙƙin mutum ka duba tsari da aka yi na bada mutum ko na adalci ta to a sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya wanda ake amfani da shi yanzu kowa in abu ya shafi haƙƙinsa dole ne a ba shi dama don a saurari bangarensa. To dalilin wannan dole ne sai an ba shi takarda sannan kuma dokokin kotu musamman kamar Federal High Court ko ma wani kotu ne idan za a yi shari'a ga mutum dole a kai masa takardu in har magana ta kai gaban kotu takarda ake kira service of process wato a ba shi takardu. To service din na farko akwai abun da ake kira personal service sai an ba shi hannu da hannu amma idan yake karba ko ba a same shi ba ko wani dalili to ana komawa kotu sai a zo a karkashin dokunan na kotu wato high court federal high court rules civil procedure rules wanda ake amfani da shi sai a zo a nemi izinin alkali kuma a ba da wata dama ko wata kafa inda za a ba shi takardar ko ta hannun bugawa ko ta hanyar bugawa a jarida ko a makaje a adireshinsa inda da aka sani.
Barista tunda sun je ofishinsa sun aje wannan takarda kuma sun zo su ba shi takardar nan ido da ido ya gansu sun gan shi ya iya karba duk da haka wannan bai wadatar ba?
Bai wadatar ba domin ai su ne suka sani sun gan shi ido da ido amma babu wani abu mai shari'a wanda za a je a gaya masa an kan shi ido da ido domin ko an gaya masa ai abun babu da wani shaida da zai nuna sai an kawo akwai wani abu da ake kira affidavit of service ko kuma affidavit of non service. Wato wannan affidavit kamar rantsuwa ne za a rubuta takarda ce a nuna gashi an bashi dama an bashi ma sai an yi haka a rubuta a rubuce an kai ma kotu in ko ba a bashi ba sai an nuna ba a bashi ba ga dalilai suka sa ba a bashi ba.
Amma ai hukumar bisa abinda muka karanta hukumar zabe ta koma kotu don ta sanar da kotu wannan halin da kike sai ita wannan kotu da ta bada ta yanke wannan hukunci tace ita yanzu ba ta da hurumi kan wannan shari'a saboda an ɗaukaka ƙara.
To bisa ga tsari na shari'a idan akwai ɗaukaka ƙara sa'annan lauyoyin mutum suna iya zuwa kuma wasu irin ɗaukaka ƙara aka yi na ƙarshen wato shari'a ta kare gabaki ɗaya ko kuma irin wannan shari'a tana ciki sannan a ɗaukaka ƙara akan wani uzuri wani ko wani dalili wato interlocutory appeal. To idan interlocutory appeal irin wanda aka yi yanzu ne za a koma ne wajen shari'a wajen kotun farko inda maganar take sai a kawo takardu an riga an shigar da ƙara akan wani abu da suke korafi sa'annan sai a nemi dakatarwa da shari'ar jingina ta tukura wato state of proceedings wanda za a dakatar sai an gama shari'a a gaban kotun ɗaukar ƙara na ƙasa. To idan aka gama sai a dawo duk abun da ya haifar shi ne za a ci gaba da hakansa.
Barista Modibbo Bakari ko za ka yi mana magana kan yadda wannan al'amari na shari'a zai shafi wannan harka ta kiranye tunda yake akwai wa'adi daga lokacin da aka ba da sunaye da sauransu zuwa lokacin da za a kaddamar shin kana gani shari'un nan ba za su shafi wa'adin ba har lokacin ya kure ba a samu yin wannan kiranye ba?
A'a wa'adi da aka bayar na kwana 90 wato 90 days a karanta sashi na 69 na tsarin mulkin Najeriya wa'adin yana ana la'akari da shi ne a lokacin da aka samu damar yin haka amma in akwai wani dalili da yanda ya hana su fara wannan wato kwanakin ba za a fara girga su ba sai lokacin da aka gama shari'a kenan. kamar idan da aka samu wata masifa ko atkui wato girgizan kasa ko dalili na masifa an hana shiga wurin ko yadda ta'adda sun kare kamar da Boko Haram suka yi a Borno shekaru da suka gabata to dole ne za a fara kirga lokacin da aka samu daman yi din ne to yanzu babban babbar matsalar shine abin da na taba faɗa duk kiranye da ka sani ana da shigan kotunan kasa ake amfani da su ko kuma su alƙalai aje a girkitar da abun sai kaga abun ya faskara ko kuma abun ya sukurkuce dalili kuma shine lokutan da aka bayar a yanzu da aka fara wato an fara shine abun da za a kira wrong time domin wrong time abun da ake kira ba lokacin da ya kamata bane domin lokaci ya kure in ka duba domin yanzu a court of appeal a court na kara din akwai kwanaki da kowane lawyer kowane bangare ke da shi na kaddama da takardunsa akwai kwana 60 na kai record of proceedings daga kotun farko zuwa kotun daukar kara akwai kuma kwana 45 na wanda lawyoyin za su rubuta bayanansu sannan akwai kuma kwana 10-15 wanda aka bayar a gargashin doka ta 19 wato order 19 na code of appeal rules kenan wanda ake amfani da shi to kaga in ka hada waɗannan kwanaki da waɗannan lissafi sai kaga kuma ga jadwalin zabe na wanda zai gabata zabe mai zuwa na 2019 wanda jadwalin ya fito tun a watan 11 nake gani na shekara mai shigowa to kaga yanzu abun da ya rage ba wuce shekara daya bane to in ka hada waɗannan abubuwan gabaki daya yaushe za a gama har a dawo har aje har a ci gaba da wannan sa'an nan kuma karka manta bayan an gama kowace shari'a akwai kuma haƙƙi ko yanci na ɗaukar ƙara a bayan an ma gama shari'ar da baki ɗayanta kuma wannan ma da ake yanzu a kotun ɗaukar ƙara ana iya daga nan ma in ba a gamsu ba ana iya tafiyan kotun koli na ƙasa a wannan ma wannan appeal yanzu da ake magana to kaga in aka haɗa wayannan abubuwa gabaki ɗaya lokaci ya kure.
Barista, kana ganin wannan idan na fahimce ka da kyau ma'ana mutane ko 'yan siyasa suna amfani da kotuna wajen tauye 'yancin gudanar da abin da tsarin mulki ya ce a yi?
Akwai wannan a wasu lokuta kuma yawan lokutan ma da take gani shi yasa kiranye kullum a cikin abubuwa 12 wanda aka sa a cikin sashi na 68 na tsarin mulkin Najeriya din nan. Daga cikinsu za ka gani bai wuce guda uku ne kawai suke yawan tasiri ba amma duk sauran taron nan da wuya ka gama sun faru.
Masu aro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Maili Kaya da Barista Modibo Bakare da Chubahiro Dedeone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice.
An rufe rumfunan zabe a Liberia inda masu kada kuri'a jiya Talata suka jefa kuri'unsu domin zaben shugaban kasa zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda ake sa ran. Za a mika ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata ƙarƙashin mulkin demokradiyya ƙasar wacce ke yammacin Afirka. Masu kada kuri'a da yawan su ya kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugaban ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugaban ƙasa a nahiyar Afirka, wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta zaman lafiya. Jagoran 'yan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasar da za a yi a zagaye na biyu. Odinga ya bayyana a wani taron manema labarai cewa sun daki wannan matsayi ce bayan wata tunawa da suka yi dangane da zaben lura da irin bukatun 'yan kasar ta Kenya da yankin da kuma duniya baki daya. Ya kuma kara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyarsu ta janye daga zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba. Babban hafsan rundunar sojin Amurka ya ce ya zama dole dakarunsu su tattara hankulansu wuri guda domin tasowar bukatar gaggawa. Kwana guda bayan da sakataren tsaron Amurka ya faɗa wa dakarun cewa su zauna cikin shirin kota kwana koda ta kama ɗauki matakin soja akan Koriya ta Arewa.
To madalla kafin mai sallama muna ta iyalan da ta garban Matazu da Alhaji Usman Bahari farin cikin auren ƴaƴansa Faisal Halima da za a yi ƙarfe 10:11 na safiyar ranar Asabar mai zuwa 14 ga wannan wata na Oktoba a babban ɗakin taro na Hambali da ke unguwar Ƙali Katsina Allah ya sa a yi lafiya. Masu raron mu an mika karshen shirin namu na yau. Sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaryar Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Chuba Hiro Dudu ne wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake haduwa in an jima ka ɗan. Assalamu alaikum.